Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na asubahin yau Juma'a 14 ga watan Yuli na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam, me kanin labarin namu na yau suke cewa?
To Aisha, shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wa mayakan kungiyar Wagner tayin damar ci gaba da aiki a Russia bayan tawayen da suka yi wa shugabannin sojan kasar. A gefe guda kuma an kori wani janar dan Russia da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin Ukraine bayan da ya bayyana matsalolin da dakarunsa ke fuskanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diplomasiyyar kasar China Wang Yi a kasar Indonesia.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta dau matakin farko na samarwa al'ummar kasar saukin cire tallafin man fetur.
Gwamnati kowace irin gwamnati ce tana buƙatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba. Amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci. Ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arziki.
To za a ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan koyaya al'ummar da ke fama da matsalar 'yan bindiga suke kallon kalaman babban hafsan hafsojin rundunar sojin Najeriya da ya ce babu batun sulhu da 'yan bindiga?
Turar da aka fara maganan sasanci da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa. Waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkarsu, sun ji cewa za a bullo da wani sasanci daga gwamnatin tarayya.
Sannan muna tafa da shirin manuniya na Isa Lawal Ikra. Amma da farko, Maryam za ta fara da karanto mana kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wa mayakan kungiyar Wagner tayin damar ci gaba da aiki a Russia bayan tawayen da suka yi. Putin ya faɗi haka ne a wata hira da aka wallafa da yammacin jiya Alhamis. Putin, wanda jaridar Kommersant ta Rasha ta yi hira da shi, ya ce wannan na daga cikin tayi akan abubuwa da dama da ya yi. A wata ganawa da kusan mayaka fiye da 30 da shugaban kungiyarsu Yevgeny Prigozhin a ƙarshen watan da ya gabata. Amma bayan kwanaki biyar mayakan na Wagner suka yi wa shugabannin sojan gwamnatin Rasha bore wanda aka dakatar. Sai dai tayin ya zo da sharaɗi. Dole ne mayakan su kasance a ƙarƙashin ikon komandansu na yanzu, wanda jaridar ta bayyana sunansa a matsayin Grey Hair. Putin ya kuma ce ya rage ga gwamnatin Rasha da majalisar dokokin ƙasar su fito da dokar da za ta ba da damar kafa rundunonin soja masu zaman kansu. A gefe guda kuma, an sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakarun da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga mukaminsa. Bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta, wani mataki da ke nuna ɓarakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi. Manjo Janar Ivan Popov, komandan runduna ta 58 a yankin Zaporizhia, wanda ke da mahimmanci da Ukraine ke ƙoƙarin ƙwatowa, ya faɗa a wani saƙon sauti da aka turawa dakaransa a daren Laraba cewa an sauke shi daga mukaminsa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan ƙasar, wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amanar sojojin Rasha da ke Ukraine. Popov ya ce shugabannin sojan ba su ji daɗin maganganun da ya yi ba game da ƙalubalen da dakarunsa ke fuskanta, musamman akan ƙarancin na'urorin da ke gano makaman artillery na dakarun Ukraine, lamarin da ya janyo hasarar rayukan sojojin Rasha da dama. Ga dukkan alama, manyan hafsoshin suna ganina a matsayin wata barazana, kuma cikin gaggawa suka bada umarnin a kore ni, matakin da ministan tsaro ya sanya wa hannu cikin kwanaki, wato cikin kwana ɗaya kacal, a cewar Popov. Ya ƙara da cewa sojojin Ukraine ba su iya samun galaba akan dakarunmu ba, amma babban komandanmu shine ya kunna mana wuta ta baya, ya kawo mana koma baya a wannan mawuyacin lokacin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba, Maryam za ta karanto sauran labaran. Yanzu dai ga rahotonmu na farko. wanda ke cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta sahalewa shugaba Bola Ahmed Tinubu rabawa 'yan kasar kuɗi naira biliyan 500 domin samun saukin radadin tsadar rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur, sannan kuma ya ciyo bashin dalar Amurka miliyan 800 daga Bankin Duniya don wadata kasar da abubuwan more rayuwa. Ka abin da ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Wannan amincewa da majalisar dokoki ta yi ya biyo bayan wasiƙar da shugaba Bola Tinubu ya aika masa ne, inda ya ce bukatar ta zama dole domin a yi gaggawan kawo wa 'yan ƙasa ɗauki don rage radadin ci da tallafin man fetur. Don haka majalisa ta ba da umarnin ciro naira biliyan 500 daga ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi na naira biliyan 819.5, wanda majalisar da ta shuɗe ta zartar a watan Disamba na shekarar bara. Senator Diket Plan ya yi ƙarin haske kan amincewar majalisar.
Shi shugaban ƙasa ya kawo supplementary budget. Niyansa that wannan supplementary budget gara annufe wurare da zai rage wahala mayan Najeriya da aka samu ta dalilin cirewan tallafi mai da gwamnati take yi. Kuma na ga yana da zuciya ya shiga cikin wannan da sauri-sauri. Na san me yiwa bayan da mu muka approving supplementary budget din, na san zai je ya fitar da abubuwan da zai taba rayuwar 'yan Najeriya a lokaci kamar irin wannan.
Ganin cewa baya ga izinin kashe naira biliyan 500 da aka amincewa shugaba Tinubu, majalisa ta sake amince masa ciwo bashin dalar Amurka miliyan 800. Sai na tambayi Sanata Rufa'i Hanga daga jihar Kano ta tsakiya hujjar ɗaukan wannan matakin.
Duk gwamnati ta cin bashi, kuma cin bashi mai ma'ana. Za mu masa approve ya ci bashi saboda mun san baya aikin da shi, kuma mun san halin da ya zo samu gwamnatin ba ko kwabo. To in dai mun bashi ya ci bashin bashi da muka san zai aikin, to ai mun yi wa ƙasar mugunta. Za a zo ba abin da za a yi wa gwamnatin jama'a aiki da su. Kuma mun san me yin aikin ne, kuma mu masu bin aikin ne, in ba aikin ba za mu sani, kuma shi ma ya san haka. Tunda mu da su karta san karne tare muka yi majalisa da shi a shekara 30 da ta wuce, shi shugaban ƙasar da kuma wasu daga cikinsu. Saboda haka mu mun san ma'aikaci ne, mu kuma mun san da gaske yake da aikin, kuma mun san ya zo ya samu ba ko kwabo, an taba shi an cinye kudin an sace.
Ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Ahmed Yusuf ya ce majalisa ta yi daidai da ta ba shugaba Bola Tinubu damar ciwo bashi.
Yibi ake samu tsakanin kuɗin shiga da biyan bukatun jama'a. Yawanci zaki ga mutane na bukata a biya musu bukatunsu da gaggawa, kuma arzikin da gwamnati take da kaman gulbi ne, yana kwararowa ne. To kafin ya zo mutane su suna son a biya musu bukatunsu yanzu. Shi yasa kowane lokaci gwamnati in ta biya ci bashi ta biya bukata, sai ta karkata akalar wannan gulbin ya ci gaba da rufe wannan rije. Shi yasa kowane lokaci gwamnati, kowace irin gwamnati ce, tana buƙatar ta samu hanyoyin basussuka masu inganci wanda ba zai takura mata ba. Amma ba kowane bashi ba ne ya kamata su ci. Ya kamata a tabbatar da cewa duk wani bashin da aka ci ana zuba shi ne ta hanyar ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Shugaba Tinubu ya ce za a ba 'yan Najeriya miliyan 12 kuɗi naira 8,800 duk wata har na tsawon watanni 6. Sannan za a raba takin zamani kyauta ga talakawa da ƙananan manoma. Su kuma manyan manoma za su samu rangwame a wani mataki na gaggawa domin daƙile illar janye tallafin man fetur. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran na biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a ƙasar Indonesia a jiya Alhamis. Tattaunawar da Amurka ta ce na zaman wani ɓangare na ƙoƙarin daidaita dangantaka tsakanin manyan ƙasashen biyu. Blinken ya gana da Wang ne a gefen taron kungiyar ASEAN ta ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da ake yi a birnin Jakarta. Burinsa shi ne a buɗe ƙofar kyautata hulɗa don fayyace muradan Amurka a kan batutuwa da yawa da kuma yin gogayya yadda ya dace ta hanyar rage haɗarin rashin fahimta, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller.
Wannan shine abin da duniya ke fatan gani da Amurka da China in jimilla a cikin wata sanarwa. Ana kuma sa ran ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai halarci tattaunawar taron kungiyar ta ASEAN. Matan da ke aiki ko suka mallaki wuraren gyaran gashi da jiki sun tattara a birnin Kabul kwanaki biyu a jere a wannan makon don nuna rashin jin daɗin su dangane da wani mataki da gwamnatin Taliban ta ɗauka a kwanan nan na rufe wuraren kasuwancinsu. Matan sun ce matakin zai tilasta wa iyalan da mata ne karfin gidan fadawa kangin talauci, kiran da masu zanga-zangar suka yi ga shugaban Taliban Hibatullah Akhundzada da kenan, wanda bayanai suka ce yana zama a kudancin lardin Kandahar, bai cika shiga jama'a ba kuma baya ganawa da mata. Umarnin da Akhundzada ya bayar na rufe dukkan masana'antun gyaran gashi na mata a cikin wata guda shine na baya-baya a jerin matakan nuna wariya da daularsa ta Islama ta bada, abinda ya sa Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suka ba Afghanistan laƙabin gwamnati mai nuna wariyar jinsi.
Labaran duniya kenan, Maryam Dauda ta karanto mana daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So yanzu kuma sai sauran rahotonmu na gaba. Yayin da wasu 'yan Najeriya suka fito suka bayyana bukatar sabon gwamnatin Tinubu ta nemi yin sulhu da 'yan bindiga, babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Manjo General Taurid Abiodun Lagbaja ya shaida cewa har idan za a yi haka to ya zama wajibi a waiwayi mutanen da 'yan bindigan suka zalunta. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
The criminal elements have proven to be incorrigible, and so the issue of amnesty has created avenue for them to regroup and reorganize to launch attack on our defenseless citizens.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General Taurid Abiodun Lagbaja, ke bayanin cewar 'yan bindiga daɗi na da wani kalar munafurci da ke caccanzawa tamkar hawainiya, ta yadda batun yin sasanci ko ahuwa ke basu damar ƙara tattaruwa a wuri guda, su ƙara kimtsawa, sannan su ci gaba da ƙara kaddamar da afkawa mutanen da ba san hawa ba balle sauka. Inda yake cewar ya umarci babban hafsa mai kula da kaddamar da harhare da ya duba ta yadda za a tunkari wannan kalubalen tsaro a jihar Zamfara.
And I know that whatever happens in Zamfara has a telling effect on contiguous states, especially Kaduna, Niger, Kebbi, Katsina state.
Na san duk wani abin da ya taba Zamfara, to jihohin Kaduna, Niger, Kebbi da Katsina sai sun dandana kudin su. Don haka za a hada farmakin bai daya tsakanin dakarun runduna ta daya da ke Kaduna da mayakan runduna ta takwas da ke Sokoto, ta yadda in an afkawa 'yan bindigar daga kudu ba za su samu sukunin guduwa zuwa arewa ba, ko in an afka musu daga arewan ba za su iya guduwa bangaren kudu ba. General Taurid Lagbaja ya ce abubuwa da dama ne suka haddasa matsalar tsaro a jihar Zamfara.
We have the farmer seller's crisis in Zamfara.
Farko dai ga rigingimun makiyaya da manoma, fadan kabilanci da sannan hankali ke samun gindin zama a jihar, batun tattalin arziki da ke da alaka da hakar ma'adinai da kuma dukkanin bangarorin ke dauke da makamai, sannan ga yanayin jihar Zamfara abin ne mai wuyar sha'ani musamman wurin kan iyakokinta da jihar Kaduna bangaren birnin Gwari. A saboda haka rundunar sojin Najeriya na nan na tsara yadda za ta yi wa matsalar kwab daya ta hanyar kaddamar da babban farmakin bai daya a lokaci guda, inda babban hafsan sojan Najeriya ya kara nuna gazawar wancan batu na yin sasanci ko kuma afuwa ga 'yan bindiga daɗi. To ko mai azan farawan ke cewa Ibrahim Ahmed Janyau jagora ne na wata kungiyar da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar Zamfara.
Tun da aka fara maganar sasanci da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya yi magana ga kafafen sadarwa, waɗannan 'yan ta'adda sun ƙara zafafa harkarsu, sun ji cewa za da wani sasanci daga gwamnatin tarayya. Gwamnatin Abdulaziz Yari ya yi sasanci da barayi, gwamnatin Bello Matawalle ya yi sasanci da waɗannan 'yan ta'adda. Shin me ya haifa a jihar Zamfara, babban birnin jiha ta Gusau, ana zuwa a kashe mutane a tafi da su. Gwamnoninmu na arewacin mu na maso yamma daga da su kuskura su ce mana wai za a yi sasanci da mutanen da ba su da wata manufa sai dai kashe al'umma, ba ma goyon wannan magana, kuma muna kan baka muna supporting din sojoji da kuma harsasu. Gwamnati ta fito ta yaƙe su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan Maina Kaina. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Dazuzukan na in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke me yasa ba a taba bin su
ai bata fara kamalu da yi ba ai yanzu rabi ta rike ai yanzu dai ba mun ga kamalu da yi ba amma yanzu kowa na ji a kasar nan
masana tsare-tsaren tsai da tsaro da malaman addini kenan ke tabbatar da cewa har yanzu fa maganar matsalar tsaro da targadan turgudewar tattalin arziki da sauran rina a kaba game da kida-kidan ta dare a masadatawan Najeriya kuwa kururuwar kumburin kwashe kafar juna ce ke kare kiba
Hajiya Madina ta sani ina PDP ina kuma dan shugaban kasa Obasanjo na yaki akidansa har kotu muka kai shi
shi kuwa shugaban jam'iyyar APC a Najeriya da aka ce ana yunkurin tugewa cewa yake babu wani mahaluki da yake sai jefa mishi fargaba
duk abin da sai bai na amince ko ba za yi rigima da ni a cikin shugaban jam'iyyar APC ba in Allah so yarda ba wani mahaluki da ta zama wannan lokacin da fita da izin tare
wadannan faso mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk ranar Juma'a da Asusuba shiri na 126 cikin jerin shirin manuniyan da ke kwadayin ganin al'umma sun samu ci gaba me yiwa ci gaban kuma amma na makure matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa masana samar da sassaken da zai magance matsalar da ta riga ta zama wa kasar guba Manjo Yahaya Shinko mai ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke ganin wajibi gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan wajen sulhu da ƴan bindiga koda ko sun ce sun tuba
ina goyen bayan a ce ai sulhu da mutanen nan amma akwai sharuɗa da matakan da ya kamata a duba kafin ai sulhu na ɗaya shine ƴan bindigan nan sun dade suna banna sun ta gayyara wayansu sun kashe wayansu sun kona dukiyar wayansu ana cewa ai sulhu da su kuma abin da ake nufi shine su kawo makamansu sannan a nemi wani aiki a basu ko kuma a nemi wayansu ƴan kudade a basu a ce su je su rike kansu to magana anan ita ce shi kuma wanda aka salwantar da rayuwarsa fa akwai jadawalin sunayen mutanen da aka kakkashe yau da za a fito da ƴan uwansu a basu diyyansu akwai jadawalin irin dabbobin da aka kwata na mutane da gonaki da aka salwantar da gidaje da aka kona na mutane waɗanda yau za a biya ƴan uwansu wannan diyya gwamnati ta shirya
kai kana so inda kace sulhun dole sai ya dubi duka bangarori
a dole a dubi duka bangarori dan in ba haka ba kowa ma sai ya dauki makami ya je banna tunda ya san daga baya za a yi sulhu bayan an biya shi wani kuɗi kuma wancan abin da ya ci bilis
wasu na ganin ko ba a yi wannan tsananin tsauri na tsarin ko wanda bangare a duba ba ya kamata ƴan bindigan nan a zauna a lallashe su saboda sun gagari kundila kai da sun gagari jami'an tsaro
ni ban yi da sun gagari jami'an tsaro ba an dai kitin karin su ne akan irin tsarin da ya kamata a bi an bar su suna cin karin su ba babbaka domin yau dazuzukan nan in cikin tsaunuka suke muna da atilari ina tankokin mu na yaki suke masu silke ba za su shiga su sufafin mutanen duk inda suke ba daga minti 30 in suka bar inda suke bannan suka tafi an san hanyar da suka bi za a iya tarar da su a ce ai gashi sun tsaya za su sha mai ko kuma sun kai zangon da dama nan ne suke fakewa me yasa ba a taba bin su
game da maganar cinikin ciwo bashi a Najeriya kuwa masana tattalin arzikin su Alhaji Shaibu Idris Mikati ne ke gaya wa duniya cewa ba cin bashi ne matsala ba amma dai yadda Najeriya ke ciwo bashi ba zai haifa mata da mai ido ba
bashi hanji ne yana cikin kowannen mu kasashen duniya baki daya kasar Amerika ne kasar Britaniya ne kasar Jamus ce kowace kasa ana bin ta bashi saboda haka dun ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu bane ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare bane dan mun je mun ci bashi kama ne mu bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne wani mukami ne dan wani zai nemi bashin ya rasa to amma a kasar Najeriya da yake kasa ce wanda ta kanci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen kasa ko jiragen sama waɗannan ababe da ake ba lalai bane su tara kuɗin da za a iya biyan bashin saboda haka kuɗin Najeriya da take karɓa karba na shiga su ne ake amfani da su a biya bashi. To a kaida bai kamata a ce kasa ta ciwo bashi a ce duka kudaden da take karba na shiga a ce kashi 95-96% na kudin ana karban su ne don a biya bashi. Wannan ba karamin tashin hankali bane.
Shi kuwa fitaccen malamin addinin musulunci nan Dr. Ahmad Abubakar Muhammad Gummi cewa yake tsohuwar gwamnatin shugaban kasa Buhari fa ta bar ƴan Najeriya cikin ukuba.
Wallahi gwamnatin da ta wuce ta yi mana bala'i a cikin kasar nan. An ce a yi tsarin dokan kasa yanda yake in an rantsar da shugaban kasa to an san babu wani a shari'a. Duk abin da suka raba ko menene in rashin tsaro ne ya kara taɓarɓarewa, in arzikin kasa ne ya kara taɓarɓarewa, in tsarin zaɓe ya kara taɓarɓarewa, in shari'a ne ta taɓarɓare, ba wani dai abu gashi alheri a ce madalla. Yanzu gashi gwamnati ta zo tana so ta yi aiki amma cewa za a iya ce mata sauka ko saboda shari'a shine yake hana ta aiki.
Mallam ka da ra'ayi kenan cewa kawai ya kamata ka bun a rantsar duk wata shari'a.
Imana ba haka yake kamata ba fi sabilillahi, wani irin hauka ne wannan? Ai gaskiya ita ba ta da wuyan tabbatarwa, ƙarya ce take buƙatar lokaci ta don ta tabbata. Kwanakin nan da aka bayar daga yin zaɓe kafin a rantsar ya isa a yanke duka doka a sanya gaskiya. Ai ya isa balle yazo shekarun computer
ka gamsu da kamun ludayin towaro nan gwamnatin.
To ai bata fara kamun ludayi ba, ai yazo rabi ta rike ta zo ta samu tikkakken bashi a kanta.
Eh, kamar wani magana cire tsaffin jami'an gwamnati irin su gwamnan babban banki shugaban
kasa. Wannan dole ne a yi shi, in ba yi ba ai ya ruguje, dole a yi shi. Kuma kowace gwamnati sai za ta yi shi. Har yanzu dai ba mu ga kamun ludayi ba, sai an yi ministoci an zauna an fito da abubuwan da za a yi sannan za mu ga kamun ludayi. Amma yanzu kowane dan Najeriya yana ji, kowa na ji a kasar nan.
Da alamu dai har yanzu akwai tatabur zarbar rakar juna tsakanin bangarori a masarjan tare na jin da ake ganin za a iya barin wasu ƴan majalisar da zaman takaba. Domin kowa ɗaya daga cikin ƴan masarjan tare na Najeriya na jam'iyyar adawa Sanata Ahmad Ali Wadadan jihar Nasarawa ya ce marasa rinjaye Masar da tawon Najeriya fa ba za su rungumo rigima a Masar ba, amma fa ba kuma za su bari a raina musu wayo ba.
Jam'iyyata ta kasance cikin jam'iyyu marasa rinjaye, kuma rashin rinjaye a majalisa ba dalili bane na komai da aka kawo daga masu rinjaye ka yake ta, kuma ba dalili bane na komai da aka kawo ka yadda da. In za ka yake abun, ka yake abun da hujja cewa abun nan ina yakanta don ta saba wa tsarin mulkin kasa, ta saba wa ingancin dan adam, ta saba wa mutanen da su da dalilin su ne muka zo nan muke wakilta. Shikenan, in kuma aka kawo mai kyau duka mu runguma mu tafi. Yanzu dukkanmu a majalisa mun dauki niyya da kudirin duk taimako da zamu yi wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu don yayi nasara zamu yi masa. Nasara na ingantar da rayuwar ƴan Najeriya da ita Najeriya kanta. Amma duk abin da ya saba wa wannan babu ba zamu yi ba. Hajiya Madina ta sani ina PDP, ina kuma dan shugaban kasa Obasanjo, na yaki aqidansa har kotu muka kai shi.
Game da yunkurin yakice shugaban jam'iyyar APC a tare da Najeriya kan kujerar shi, shugaban jam'iyyar Sanata Abdullahi Adamu ne yace dudumar dundun durkusar da shi yunkurin wasu mutane ne da ba da su aka ci kasuwa ba, amma sun zake suna so sai sun ga da su za a raba riba.
Batun Abdullahi Adamu yana kaza ko baya kaza ba tashi wanda ba sai yanzu. Ai noma, ai girbi, an kai lokacin ci, kowa goni ne yanzu. Abdullahi Adamu shine mai laifi. Duk abin da ya sabe ne na amince ko ba za a yi rigima da yana tafi shugabancin APC ba in Allah ya yarda. Ina mun fara PDP ya yi ajanan ajacin zajin zajin ba za da Abdullahi Adamu ba. Allah ya bani wannan matsayi. Allah shi ya san wakafin fitana ba wani mahaluki da ta zama wannan. Ba abin da zai na faɗa kan a'a kana ne bukar a son da tafiya. Ah, ba so da tafiya ya fito ga duniya ya so. Menene? Lokacin tafiya da yanzu tai menene rige?
Mun san ce baka ji dadi ba.
Dadi me?
Saboda haka zaka koma PDP.
A'udhu billahi dalaka istighfari. Don Allah ke istighfari. Don Allah ke istighfari. Wannan kalamin yake cewa an ce ni Abdullahi Adamu. Kai wallahi san ce ma Allah ya isa. Dole da faɗa wannan magana gaya miki ko ya faɗa miki kaji Allah ya isa. Kuma dama kin faɗa kage to kuri ƙaryan ku.
Mu muka yi ƙagen?
Ƙaryan ku a bakin yake kaje.
Yanzu jam'iyyar APC a haɗe take.
A bakin yana ji.
A jam'iyyar APC a haɗe take yanzu.
Insha Allah.
Iya ka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin mulkin su ake ci gaba da diba domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1414 ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke tafaman ruba kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar ganin duk juma'a ta kawo mana tsaraba ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai ko na mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to an gaida na Ikara wannan ne kuma ya kai mu ga shirin mu na gaba nasihar juma'a
ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi tsarin koyarwansa kuma tsarin da yazo ya gina duk wani musulmi shine tsarin zaman lafiya zaman lafiyar nan ya kunshi tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana annabi Muhammadu nan yana yin abinda Allah ya ce yi ne kawai sannan kuma yana barin abinda Allah ya ce ya bari ne kawai sannan abu na biyu na tsarin shi shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tsarin sa shine na zama da musulmai da wanda ba musulmai ba lafiya don har ya kare shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba yahudi ko ba yahudan nan ba musulmi bane wani ruwayan hadisi ma ce ba yahudiya ko ba yahudan nan ba musulma bace saraka duk yayi mu'amala da musulmi yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba kuma an zauna lafiya saraka ko tsari ne na yaki na addinin musulunci mu ba ma yin sa kawai haka kawai a ji afka mu wanda ba musulmi ba basu ji ba basu gani ba ma wannan baya cikin tsarin mu saboda haka mu zaman lafiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya sannan ina kira da su wayanda ba musulmi ba na nan Najeriya musamman Najeriya yadda nake rayuwa shine kasa ta tagado ina kira da mu musulmai da kuma sauran wayanda ba musulmi ba don Allah mu zauna lafiya domin da zamu tuna kakanninmu da iyayenmu mun zo mun same su suna tare kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna da wanda ba musulmi ba zaman lafiya saboda haka mu addinin mu musulunci yana koyar da mu zaman lafiya kuma muna kira da su ɗan uwanmu kiristoci wanda muke tare da su don Allah su ma su yi kokari a bangaren su a samu zaman lafiya wannan shine koyarwan addinin mu misali Allah madaukakin sarki yi kodayaushe yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama asbilli hukumi rabbika asbilli hukumi rabbika ya kuwa da hukuncin ubangiji zama ka ba lalle bane kai musulmi ka samu yadda kake so dole kai hakuri da abinda Allah ubangiji ya hore ma kai ma wanda ba musulmi ba kai hakuri a zauna lafiya duba yadda kake so ba za ka samu ka san ba kasan nan ta mu ce na kiristoci ne na musulmai ne sai kuma har ka mu zauna lafiya to wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah
to ka mun madalla kafin mu karkare shirin na buga Maryam ta saki dawowa da labarai amma a takaice to a takaice shugaban Russia Vladimir Putin yayi wa mayakan kungiyar Wagner tayin damar ci gaba da aiki a Russia bayan tawayen da suka yi Putin ya faɗi haka ne a wata hira da aka wallafa da yammacin jiya Alhamis Putin wanda jaridar Kommersant ta Russia ta yi hira da shi ya ce wannan na daga cikin tayi akan abubuwa da dama da yayi a wata ganawa da kusan mayaka fiye da 30 da shugaban kungiyar su Yevgeny Prigozhin a ƙarshen watan da ya gabata amma bayan kwanaki biyar mayakan na Wagner suka yi wa shugabannin sojan gwamnatin Russia buri wanda aka dakatar a gefe guda kuma an sauke wani janar ɗan Rasha da ke kula da dakaran da ke fafatawa a kudancin Ukraine daga mukamansa bayan da ya bayyana matsalolin da dakaransa ke fuskanta wani mataki da ke nuna barakar da aka samu a rundunar sojan ƙasar tun bayan tawayen da dakarun Yevgeny Prigozhin suka yi Manjo Janar Ivan Popov, kwamandan runduna ta 58 a yankin Zaporizhia, wanda ke da mahimmanci da Ukraine ke kokarin kwatowa, ya faɗa a wani sakon sauti da aka turawa dakaransa a daren Laraba cewa an sauke shi daga mukamansa bayan wata ganawa da ya yi da manyan hafsoshin sojan ƙasar, wani mataki da ya bayyana a matsayin cin amanar sojojin Rasha da ke Ukraine. To masu sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a. sai kuma zuwa can an jima da hantsi don muna raye mu sake shigowa da shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai engineer mu Jimmy Cook, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.